Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma shi kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma biyo e hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Juma'a 19 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Daula Salim da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da jefa ayar tambaya kan koshin wasu 'yan majalisar wakilan Amurka hudu mata na kaunar Amurka. A jiya Alhamis ne gidan talabijin din Iran ya bada sanarwar cewa sojojin kasar sun kwace wata tankar mai da ake zarginta da fasa kwabri. Wani ba Amurki da ake zargi da aiki da 'yan ta'addan ISIS ya dawo nan Amurka, inda ake kyautata zaton za a tuhume shi da laifuka da suka shafi ta'addanci.
Kanin labaran kenan. To ko me shugaba Buhari ya gaya wa jami'an leken asirin tsaron Afirka?
Tsakanin shekara ta 1980 zuwa 2009 an sashe dukiyoyin Afirka da suka haura triliyan na dola 1,400,000,000.
Za kuma aji cewa babban alkali a shari'ar kisan General Idris Alkali ya janye daga shari'ar.
Kasancewar zai yi ritaya daga alkalanci nan gaba kaɗan bayan ya yi shekaru 45 yana aiki.
Kamar kowace ranar Juma'a, Hawwa Umar na tafi da shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Daula Salim. Shugaban Amurka Donald Trump a tsawon kwanaki 5 a jere ya ci gaba da jefa ayar tambaya kan koshin wasu 'yan majalisar wakilan Amurka hudu mata na kaunar Amurka, waɗanda ya zarga da yin wasu kalamai na nuna tsana ga Amurka. Da yake magana da manema labarai daga ofishinsa na Oval a fadar White House jiya Alhamis, Trump ya ce waɗannan 'yan majalisa da aka zaɓa a karon farko ya wajaba gare su matuƙa su ƙaunaci ƙasarsu. Yayin da yake zaune kusa da Prime Minister ƙasar Netherlands Mark Rutte, an tambayi Trump kan ihun da aka riƙa yi cewa a mayar da ita ƙasarsu a wani gangamin yakin neman zaɓe da daren da ya gabata, bayan da ya cicciki ɗaya daga cikin 'yan majalisar wakilai Ilham Umar, wadda asalinta 'yar gudun hijira ce daga ƙasar Somalia. A jiya Alhamis ne gidan talabijin ɗin Iran ya bada sanarwar cewa sojojin ƙasar sun kwace wata tankar mai da ake zarginta da fasa kwabri. Rahoton ya ce tankar mai dauke da ma'aikata 12 ta ratsa cikin yankin ruwan Hormuz da yake kudancin gabar ruwan Iran. Ya kara da cewa tankar ta yi fasa kwabrin mai kimanin lita miliyan 1, wadda kuma ba alamar da ta nuna ainihin daga kasar da tankar ta fito. Wannan sanarwar ta fito ne bayan da aka bada bayanan bacewar wata tankar mai dauke da tutar kasar Panama mai suna MT Reha, wacce ke tashi daga haɗaɗɗiyar daular Larabawa, yayin da aka kasa auna taswiran jirgin da ya isa gabar ruwan Iran ranar 14 ga watan Yuli. Wani ba Amurka da ake zargin shi da aiki da 'yan ta'addan ISIS ya dawo nan Amurka, inda ake kyautata zaton za a tuhume shi da laifuka da suka shafi ta'addanci. Jami'an ma'aikatan tsaron Amurka sun tabbatar da hakan a jiya Alhamis. Dakaran Amurka ne suka yi kokarin dawo da yaron nan Amurka domin a hukunta sa. A cikin wata rubutacciyar takarda da ma'aikatan tsaro ta Pentagon ta fitar, ya nuna cewa tun farko dakarun Siriya suka tsare yaron, yayin da ake zargin shi ɗaya daga cikin mayakan ISIS ne, amma daga baya aka maida shi ma'aikatar shari'a. Ma'aikatar shari'a ta ce tana da masaniya akan batun, bayan da gidan talabijin ɗin CNN ya bada rahoton batun. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. shugaban Amurka Donald Trump ya ce sam baya tunanin sakawa kasar Turkiya takunkumi don ta sayi na'urar kakkabo makamai masu linzami da Russia ta kera. Wannan na zuwa ne kwana daya bayan da Amurka ta yi ikirarin tsame kasar Turkiya daga rukunin masu amfani da shirinta na sabbin jiragen yaki da ta kera samfarin F-35. Trump ya faɗa a ofishinsa na Oval a cewa ba mu buƙatar yin haka a yanzu, yayin da yake shagulgulan nasarar 'yan wasan Amurka da suka ci gasar Olympics. Mai magana da yawun shugaban ƙasar Turkiya Tayyip Erdogan ya nuna rashin jin daɗin shi kan cire ƙasar daga shirin Amurka da mai ba da shawara kan tsaron Amurka John Bolton ya yi a wani tattaunawa wayar tarho a ranar Alhamis. Shugaban hukumar kula da fannin abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a ranar Alhamis cewa hukumar na gab da cimma matsaya da shugaban 'yan ta'addan Houthi domin kawo ƙarshen rashin abinci na wasu yankunan da suke mulka. A halin da ake ciki yanzu, mun fara cimma matsaya amma dai ba mu rattaba hannu ba kan yarjejeniyar, abinda David Beasley, Director Hukumar Kula da Fannin Abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya faɗa a wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya a Yemen. Ya ƙara da cewa idan har an kulla wannan yarjejeniyar, za mu tabbatar da an yi gaggawar aiki da ita domin samun isasshen abinci a kan titunan sana'a cikin kwanaki ƙalilan. A watan da ya gabata ne, Beasley ya bada umarnin janye rabon abinci a sana'a babban birnin ƙasar wanda yake ƙarƙashin 'yan ta'addan Houthi. Ya ce dole ne a kai hakan domin 'yan ta'addan suna arcewa da abinci su sayar da shi. Sun kuma hana masu ba na agajin abinci su ci gishin kansu. Daga ƙarshe, sakataren harkokin wajen
Daula Salim aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gaya wa jami'an leƙen asirin tsaro na nahiyar Afirka da ke taro a birnin tarayyar Najeriya Abuja cewa babban dalilin taɓarɓarewar tsaro da tattalin arziki a nahiyar Afirka shine satar da aka rika tafkawa ana ɓoyewa a ƙasashen ƙetare. Umar Faruk Musa, gare ka.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya danganta talauci da matsalolin tsaro da ƙasashen Afirka ke fuskanta ga irin sace-sace da ake yi na arzikin ƙasar da kuma dukiyoyinta. Yana mai cewar dole ne ƙasashen Afirka a yanzu su dubi hanyoyin da za su sa ido da kuma sikeli na auna irin yadda aikata manyan laifuffuka da sace-sacen dukiyoyin da arzikin ƙasashen nahiyar Afirka ke haddasa matsalolin tsaro da rashin cigaba ga al'ummar Afirka baki ɗaya. Shugaba Muhammadu Buhari dai ya yi waɗannan kalaman ne a lokacin da yake buɗe wani babban taro da ake yi na jami'an leƙen asiri na ƙasa da ƙasa a Abuja, wanda ya samu halartar ƙasashe 52 wanda aka gabatar da ƙarsidu da bayanai dangane da irin haɗin gwiwa da haɗin kai da ake buƙatar a yi tsakanin waɗannan manyan jami'an tsaro na leƙen asirin ƙasa da ƙasa da ƙasashen Afirka domin a yaƙi sace-sacen dukiyoyin Afirka da ake yi. Bayan kammala taron, Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya min ƙarin haske dangane da irin taɓargazar da shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana ana yi da ƙasashen Afirka. Musamman shugaba Muhammadu Buhari ya nuna cewar wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa tsakanin shekara ta 1980 zuwa 2009 an sace dukiyoyin Afirka da suka haura trillion na dola ɗaya da miliyan 400.
To, wato ya shi shugaba Muhammadu Buhari ya dogara akan kididdige da ake fitowa da su akan yadda wannan ɗabi'a ko hali na kwashi dukiyar 'yan Afirka ana fita da ita wasu ƙasashe yake mana illa. Ƙasashen duniya gaba ɗaya ana kawo rahotanni na samun ci gaba na tattalin arziki kasashen Afirka baya ake komawa. Kasashen Afirka ana sace kuɗi a yadda shugaba Buhari ya faɗa ya kai dala biliyan 60 kuɗin nan an ɗebe su kasashen masu arziki ake. To koda wai cewa suna aiko mana da bashi basu sukan da suke aikowa Afirka da taimako da suke ce suna aiko Afirka bai kai kuɗin da ake sacewa daga gurinmu ana kaiwa kasashen su ana binnewa ba. To saboda haka kaga mu kamar mun zama wasu wawaye ma kenan a gidan duniya. Shi yasa yake cewa ya kamata a dauki kokarin mataki dan ai maganin ficewa da ake da dukiyarmu ana karawa masu karfi a tsarin tattalin arziki na duniya baki daya.
Amma kasashen Afirka nan fa su ne ke hada baki da kasashen waje wurin sace-sacen kudaden nan a cikin hada waɗansu shugabannin kasashen Afirka din. Kana gan ita Afirka din ita kadai za ta iya yakar wannan matsala ba sai ta hada da kungiyoyi na kasashen waje ba?
Su shugabannin Afirka su suke wa al'ummomin su wannan illa ai. Suke diban kudi suna fitarwa kasashen waje. Kuma sannan a ce wai kasashe da su suka ci gaba suke cin moriyar wannan tsari su taimaka wa Afirka su gyara wannan lamari ai wannan ma ba za ta yi ba. Wannan lalacewar abubuwa su karuwa suke da abin jin dadin sa suke. Saboda haka mu din idan ba mu yi kanmu fada mun gyara lamuran mun daina waɗannan ta'adi da ake wa kanmu ba ba wanda zai mana wannan.
Menene fatar shugaban kasa ga wannan taro ganin irin wakilci daga kasashe 54 da ya samu na manyan jami'an tsaro na ƙasa da ƙasa da ke Abuja nan?
An fara ganin amfanin shi kansa haɗin kai da waɗannan jami'ai na tsaro da leken asirin ƙasa na Afirka suke haɗe kansu domin su gudu tare su tsira tare domin matsalolin da suke damun Afirka waɗannan harkar ta sace-sacen kuɗin da kuma na tsaro ma. Za ka ga cewa ba ƙasa ɗaya suke ko ƙasa ɗaya suka shafa ba sai ka ga cewa matsala iri kaza ta tsallake iyaka ta tsallake boda ta shiga makota. Saboda haka idan mu a matsayin mu na makotan juna a Afirka ba za mu yi haɗe kanmu ba a ce ba za mu samu nasara akan yaƙi da wa'innan illolin da suke damu ba.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja Najeriya.
To a gaida Umar. Daga batun tsaro a nahiyar Afirka sai kuma wani batun shi ma mai nasaba da tsaro inda babban alkali mai shari'ar kisan janar Idris Alkali ya janye daga shari'ar. Zainab Babaji gare ki.
Alkalin babban kotu a Jos Fadar jihar Plateau Daniel Longji ya tsame kanshi daga shari'ar da ya fara na kisan tsohon daraktan gudanarwa a shelkwatar rundunar sojin Najeriya Manjo Janar Idris Alkali. Mai shari'a Daniel Longji dai ya bada dalilin karancin lokaci don gudanar da shari'ar kasancewar zai yi ritaya daga alkalanci nan gaba kaɗan bayan ya yi shekaru 45 yana aiki. Bayan an fito daga kotun ne na tambayi babban lauya da ke gabatar da ƙaran waɗanda ake zargi da kisan Manjo Janar Idris Alkali Joe Kyari Gadzama ko me ya wakana a kotun?
Dama akwai wasu batu wato applications kenan wanda ya kamata a ji. Na ɗaya domin kotu ta ba su beli kamun a ji shari'a ko kara a kansu sannan state kuma bata gamsu ba ta yi appeal zuwa court of appeal wato kotun ɗaukaka kara. To takaddun duk an riga an kai kotun ɗaukaka kara nan na Jos. Akan haka kuma bai kamata kotun ji wani batu ba. Na biyu kuma akwai ɗaya daga cikin wanda ake tukuma ya kawo batu akan cewa ba laifin da yayi a cire sunan shi a cikin wanda aka kawo kara. Shi din ma ya kamata dama a ji. Amma kotu ta yi ra'ayin cewa tunda shi alkalin kotun zai bar aikin shari'a kwanan nan bai kamata ya ji wani batu ko kuma ya fara jin shaidu ba. Zai mai da file din zuwa wajen shi Chief Judge babban mai shari'a ya sake ba wani alkali daban wanda ke da tsawon lokaci a aikin shari'a sai a fara jin case din a can.
Waɗanda ake zargi da hannu kan kisan janar alkali dai su 24 duk sun bayyana a kotun kuma laifukan da ake tuhumar su da shi ya bambanta. Yayin da ake tuhumar wasunsu da kisan jami'in sojan kai tsaye ana kuma tuhumar wasunsu ne da gamin baki ta hanyar ganin abin da ya faru amma ba su kai rahoto wa hukuma ba. Barista Mahan Mafuyai na daga cikin lauyoyin da ke kare wasu daga cikin waɗanda ake tuhuma da kisan.
Wannan abin da ya gudana yau shi sabon mai gabatar da kara da gwamnatin tarayya suka nada ya gabatar da wannan karan ya bayyana kansa a gaban kotu.
Yaushe kenan ake sa ran za a gama wannan shari'a tunda ya dauki lokaci?
A gama shari'a ai babun da mutum zai ce gashi bane, don inda son samu ne kowa ba da yake cikin wannan shari'a masu gabatarwa da masu kare masu gabatarwa, ai da son mu ne da yanzu an gama. Addu'ar mu dai idan shi babban alkali ya ba ma wani alkali wannan aikin a dauke shi da muhimma domin a samu a gama shi da wuri.
Shi ma barista Bitrus Fonshak wanda ke kare waɗansu da ake zargi da kisan Manjo Janar Idris Alkali yace har yanzu ba a ma fara sauraron shaidu akan shari'ar ba.
Wannan shari'ar ba riga an fara ta ba ma, domin ana maganan tukuman kisa da wayansu laifuffuka, kuma ba ma sa rana da za a fara ma jin shaidu ba ma ballantane a ce ma a san yaushe ne shari'ar da ya kare ba. So yanzu dai sai lokacin da shi prosecutor ya fara kawo shaidu a ci gaba da kes a ga menene ya faru da gaske.
A ranar 3 ga watan Satumban shekara ta 2018 ne dai Manjo Janar Idris Alkali ya bace akan hanyarsa zuwa Bauchi daga Abuja, inda daga bisani sojin Najeriya suka ce sun samu gawarsa a yankin Duradu dake karamar hukumar Jos ta Kudu a nan jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Hawwa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba.
Masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki, wacce masu iya magana suka ce babu mai fishi da ke. Sunana Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan sickle cell anemia, wacce ake kira da ciwon sikila a Hausance. Ciwon sikila ko amosanin jini ciwo ne da jiki ke haifar da wasu nau'i na jijiyoyi wanda ba sa dadewa kamar lafiyayyen jijiyoyi, kuma sukan haddasa ciwon da ake kira anemia. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Barka mu da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar sikila ko kuma amosanin jini, musamman ma ga yara.
Cutar sikila ko amosanin jini cuta ce da ake gadata daga iyaye guda biyu, kuma abin da yake faruwa akwai wani sinadari da ake kira hemoglobin, wanda shine yake ba jini kalar ja, kuma shine yake daukar sinadarin iskar oxygen da ke zagawa kowane bangare na jiki domin ya sarrafa duk abubuwan da ke jiki yake. Masu ciwon sikila sukan samu matsala ne saboda wannan sinadari na hemoglobin yana da matsala, yadda idan ya kasance sinadarin oxygen ya danyi kasa, maimakon ya zauna wannan sinadari na hemoglobin sai yayi kamar ya lankwashe, sai ya ba jinin yayi kama da kamar lauje. Dalilin da yasa kenan aka sawa cutar sickle cell, saboda sickle din yayi kama da wannan lauje.
Dan an haifi yaro, to wasu alamomi ake gane cewa lalle yana dauke da wannan cuta ta sikila, tunda abu ne wanda ake gado?
To mafi yawanci a lokacin da aka haifi yaro ba a iya gane yana da ciwon sikila, sai a inda suke da manyan dakunan bincike na zamani wanda zai iya daukar jinin shi ya duba ai wasu bincike, su kadai ne za su iya cewar wannan yaro yana da cutar sickle cell. Dalilin kuma shine shi yanayin hemoglobin din, wato shi wannan sinadari da ke daukar sinadarin oxygen a lokacin da jariri yake cikin mahaifiyar shi, yanayin wannan sinadari daban yake da idan bayan an haife shi ya fara girma. To har a wata 6 farko bayan an haife shi, wannan hemoglobin wanda ake cewa fetal hemoglobin shine a jiki. To sai ya fara zama normal adult hemoglobin, to shi wannan hemoglobin na sinadarin hemoglobin shine yake da wancan matsala, to a lokacin da ake fara ganin alamun cutar. Saboda haka mafi yawancin lokaci kafin wata 6 ba a gane cewa jariri yana da cutar wannan sickle cell, sai idan dai an yi bincike ne a babban daki cikin bincike.
To misali jariri ko kuma yaro ya kai waɗannan watannin wato wata shida, wasu alama uwa za ta fara gani a jikinsa da zai tabbatar da cewa ko kuma da zai sa a zargi cewa yana fama da cutar sikila?
Wani lokaci abin da yake fara yi shine yaro ya tashi yana kuka a rasa dalili, bayan dan lokaci kadan sai a ga dan kumburin hannu ko kafa. A yawanci shine alamu na farko da suke nunawa. To wannan alamun kumburi hannu da kafa da an je asibiti in likita ya kalli wannan kuma ya tambayi iyaye yanayin jinin su yake, abinda ake cewa ko AS ne, wato idan mahaifi yana da hemoglobin din sinadarin shi daya A wanda yake shine normal, ko kuma S wanda yake da wannan cutar sickle din. To idan mahaifi yana da wannan AS, mahaifiya tana da wannan AS, daga kuma wannan alamu da aka gani wurin yaro, to sai a ce aje a gwada. Yawanci da an gwada za a ga cewar A wannan cutar sickle cell ce. Saboda haka mafi yawanci abin da yake fara nunawa shine wannan kuka, sai kuma a ga kumburi a hannu ko kafa ko zazzabi da sauransu. Yawanci sune alamun farko da ake gani.
Cutar sickle na ɗaya daga cikin cututtukan da yake tashi lokaci zuwa lokaci ne?
Yana zuwa ne lokaci zuwa lokaci. Akan samu waɗanda lokacin farko ta tasan musu kuma har ta yi ajalin su, amma mafi yawanci abin da yake faruwa lokaci zuwa lokaci ne. Idan ya kasance shi wannan jini ya lankwashe yayi wannan kamar lauje-lauje, yakan toshe hanyar jini ne, sai ya kasance jini baya zuwa inda ya kamata ya je, sai matsaloli su fara zuwa. Saboda yanayin abin da ke kawo siklin din, zai iya zuwa ya dawo, to haka shi ta ma wannan siklin din yana zuwa ya dawo. Mafi yawanci daga farko-farko idan ya koma wannan yanayin lauje-lauje, in an ɗauki matakai sai ya koma yadda yake. Amma bayan wani ɗan lokaci kuma wani abin ya ɗan kawo ta matsala, zai iya koma yanayin laujen nan. Har ya kai ga tun yana canzawa yana dawowa yadda ya kamata, har wasu daga ciki sai su zama ba za su koma yadda suke normal ba. Wato za su zama sickle wanda ake cewa a turance irreversible sickle cell.
To likita, tunda cuta ne da take tashi lokaci zuwa lokaci, me ke tada ta?
Duk abin da zai iya kawo misali zazzabi, ruwa zai fita ko ta zufa misali, ko amai ko gudawa, zai sa jinin ya zama ya danyi kauri, ba zai motsa da wuri ba, zai iya kawo wannan matsala ta sickling. Sannan anan wurin mu inda malaria, zazzabin malaria yake sosai, tana daga cikin abin da suka fi kawo tashin wannan cuta. Saboda ita kwayar malaria tana shiga cikin kwayoyin jinin ne, in ta shiga cikin kwayoyin jinin kuma sai ta jawo abubuwan da ke biyo baya, sai cutar wannan sickle cell ta tashi. Sannan ko mura da sauran cututtuka duk za su iya tada ita. Sannan ko da yaro misali wasa yayi ko guje-guje mai tsanani, duk zai iya kawo wannan cuta ta tashi. Tsananin zafi ko tsananin sanyi duk zai iya tada wannan cuta.
Yaya ake jinyar yaron da ke fama da ciwon sikila?
Jinya ta farko shine da buƙatar wanda yake tare da shi. Idan yaron ne ya ce ina jin ciwo wuri kaza, kada ka dauka ƙarya ne, saboda akwai lokaci da yawa da zaka dauka watakila ko yaron ƙarya yake yi ko wani abu. In aka bata lokaci sai yaron ya shiga wani hali kafin a dau mataki. Saboda haka wanda yake da majinyaci da sickle cell da buƙatar ya san wannan. In yana makaranta da buƙatar malaman sa su san cewa yana da wannan cuta. Yadda koya ya dan yi complaint din nan, to kada a watsar da complaint din nan sai an duba an tabbatar. Saboda cuta ce da za ta iya zama bagatattan. Yanzu nan kuna tare da yaro lafiya lau, ana wasa da dariya, cikin minti daya tana iya tashi. To idan ba a kula ba sai zama da matsala. Sannan akwai alluran rigakafi da ake yi na yawanci misali zazzabin pneumonia da sauransu da ake yi, da buƙatar a tabbata an yi wa yaron na irin wannan zazzabin waɗannan alluran rigakafi. Idan yana amai da gudawa, da buƙatar a ɗauki mataki, kar a jira, saboda koya ya zubar da ruwa sosai ta aman nan ko gudawa ko kuma duka biyun, to zai iya sa shi cikin wani hali. Saboda haka yaro ne da yake buƙatar kulawa matuƙa.
Wani irin nau'i na abinci ya kamata yaro mai fama da cutar sikila ya riƙa ci?
To abinci mai gina jiki da kuma abinda Bature zai kira balanced diet. Saboda yanayin yadda jinin su yake fashewa, yana kullun cikin kwayoyin jinin suna fashewa, shi yasa ya wurin a asibiti ake ba su magunguna da zai taimaka wurin folate da sauransu. To a cikin abubuwan nan namu kuma abinci akwai wanda suke da wannan sinadari na folate da sauransu, kamar irin su kayan marmari haka, fruit da vegetable da tura a turance kenan. Ya kasance kar a matsa a ce aiwa yaro dole, amma dai a lallaba shi ya rinka cin waɗannan abubuwan, saboda haka matsatsai ya zama suna kallon shi kanshi cin abincin kamar wato wani horo ne ake musu, to sai ya zama matsala. Sannan idan akwai asibiti inda ake ganin su daga lokaci zuwa lokaci, yana da kyau su rinka zuwa, saboda ana iya hango wata matsala kafin ta faru a dau matakin da ya kamata.
To likita, tunda cuta ce da take iya tashi lokaci zuwa lokaci, a wasu lokutan ma takan kawo matsala, akwai yanda za a yi a hana ko kuma a rage faruwar tashin ta?
Yana daga cikin hanyoyin da ake bi domin maganar kare faruwar tashin zuwa asibiti kan lokaci lokaci, ko da yaran lafiya lau yake, saboda za a iya hango wasu alamu cewar idan in ba a dau mataki ba yaran nan zai iya samun matsala. To amma akwai wanda suke zaune a gida, misali sai lokacin da matsala ta tashi suke zuwa asibiti, wannan sun fi samun matsala. Sannan matakai irin na kula da wurin zama, misali a tabbatar sauro bai samu wurin da zai rinka hayayyafa ba, ya kasance wani lokacin ana amfani da magunguna ana dan shafawa yaran, yadda in sauro ya zo kusa da su ba zai so ma ya matso ya cije su ba. In aka da wannan matakai za a samu sauki matuka.
Wani jan hankali za ka yi wa iyayen da ke da yaran da ke fama da wannan ciwo?
To jan hankali na farko ba ma wai ga iyayen da ke da wannan ciwo ne kawai ba, ga al'umma ne. Abu ne da za a iya gwadawa yanzu, misali yawancin makarantu tun daga primary kafin yaro ya shiga za ki ga ana bada form, ana tambayar ya yanayin jinin shi, ya nau'in shi genotype din nan. Idan yaro ko yarinya tun a wannan lokacin suka san cewar tufa suna da hatsarin haifar da mai ciwon sikilan nan tun a wannan lokaci, a wayan musu da kai kuma su san abin da ya kamata su yi idan sun kai matsayin da za su gane haka din. To idan aka dauki waɗannan matakan za a samu raguwar yaran da ake haifa da shi wannan ciwon sikila. Sannan ga al'umma, da na kowa ne, idan yaro yana da ciwo, misali kamar yadda na bada misali da makaranta, to haka ko wurin aiki ko kuma wani abu dai, in yaro yana da wannan larurar da bukatar mutane su sani, domin idan ya shiga wani hali a taimaka masa, ba don wani abu ba, akalla idan ya shiga wani hali a taimaka masa. Idan aka dauki irin waɗannan matakai, insha Allah za a samu saukin matsalolin al'umma.
Yaya ake gwajin jinsin jini, kuma a ina mutum ya kamata yayi?
A asibitoci, idan ka je ka ce kana son ka san genotype din ka, za a gwada. Idan aka gwada ma aka ce KAS ne, wato kariya ne, kana dauke da jinsin wancan cuta ta sickle cell, in dai gwajin na ya ce kai kariya ne, to gaskiya ne kai kariya ne. Amma idan aka yi ma gwaji na farko aka ce AA ne, wato lafiya kalau, to shawara ta shine ka koma wani asibiti guda biyu ko uku a sake yi, sai idan har ta tabbata cewar A normal din ne kafin ya zama normal, saboda akwai yanayin yadda ake yin gwajin, akan iya samun matsala wanda yake da kariyar nan a ce masa normal. Kuma ta faru da yawa, iyalai da dama wanda sun yi gwaji, ɗaya daga cikin iyayen an faɗa masa cewar genotype din shi normal ne, amma sai bayan sun yi aure an haifi sikila, an sake gwadawa sai a gane cewa an samu matsala gwajin farko da aka yi, an samu matsala. Saboda haka in dai aka yi gwajin nan aka ce ma kai AS ne, to gaskiya ne, saboda yawancin test din ba ta nuna AS a matsayin ƙarya, amma tana iya nuna AA a matsayin ƙarya. Saboda haka in an ce ma kai AA ne, to ka je wuri biyu ko uku daban a gwada, yadda za a tabbata cewar kai AA din ne.
Masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, inda muka tattauna da Dr. Lawal Musa Tahir akan cutar sickle cell ko kuma amosanin jini ko kuma ciwon sikila. A madadin likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida Amarsu, yanzu kuma ga Daula Salim ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump a tsawon kwanaki biyar a jere ya ci gaba da jefa ayar tambaya kan koshin wasu 'yan majalisar wakilan Amurka hudu mata na ƙaunar Amurka, waɗanda ya zarga da yin wasu kalamai na nuna tsana ga Amurka. A jiya Alhamis ne gidan talabijin ɗin Iran ya bada sanarwar cewa sojojin ƙasar sun kwace wata tankar mai da ake zarginta da fasa ƙwabri. Rahoton ya ce tankar mai ɗauke da ma'aikata 12 ta ratsa cikin yankin ruwan Hormuz da yake kudancin gaɓar ruwan Iran, Shugaban Amurka Donald Trump ya ce sam baya tunanin sakawa kasar Turkiya takunkumi don ta sayi na'urar kakkabo makamai masu linzami da Russia ta kera. Wannan na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Amurka ta yi ikirarin tsame kasar Turkiya daga rukunin masu amfani da shirinta na sabbin jiragen yaƙi da ta kera samfarin F-35.
Da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma ita Daula Salim da ta karanto mana labaran duniya da CD da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi. Africa.